This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya kuma da fatan an sha ruwa lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare Muhammad Hafiz Babalu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau Talata 26 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin za a yi cewa daidai lokacin da ake ci gaba da cece ku ce game da biya ko rashin biyan kuɗin fansa a ceto yaran da aka yi garkuwa da su a garin Kuriga. Za mu ji ra'ayin masana. Haka kuma za a ji cewa babban bankin Najeriya CBN ya ƙara kuɗin ruwa zuwa kaso 24.75. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari bamban drama ta garba za ta kamana. Albarkacin watan Ramadan mai alfarma, za mu ji karatun Alƙur'ani daga bakin yara manyan gobe. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya ta kunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Matukan jirgin dakon kaya da ya hadari a babbar gadar garin Baltimore jihar Maryland da ke Amurka sun yi kiran neman agajin gaggawa jim kaɗan kafin wannan karan, lamarin da ya baiwa hukumomi damar ceton rayuka. A cewar gwamnan jihar Maryland West Moe ya shaida wa manema labarai da safiyar Talatan nan sa'o'i bayan faruwar lamarin cewa za mu iya tabbatar da cewa ma'aikatan jirgin sun sanar da hukumomi batun matsalar wutar lantarki. Mo ya ce wutar jirgin da kwankwantenon na Dali mai tutar kasar Singapore ta ɗauke kafin ya riki ɗaya daga cikin manyan madogaro biyu da suke rike da gadar da ake kira Francis Scott Key Bridge da ya haddasa karyewar gadar. Mo ya ce gargaɗin ma'aikatan ya baiwa jami'an kula da harkokin sufuri damar ɗaukar matakin gaggawa na dakatar da zirga-zirga ababen hawa a kan babbar hanyar da ke kan gadar. Gwamnan ya ce waɗannan mutane jarumai ne, sun kubutar da rayukan mutane a daren jiya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashi a yau Talata na ci gaba da dannawa da kamfe ɗinsa don kawar da mayakan ƙungiyar Hamas, yayin da ya kuma soki ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya buƙaci a gaggauce a tsagaita buɗe wuta a Gaza. Netanyahu ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka fitar cewa Isra'ila ba za ta yi biyayya ga buƙatun Hamas ba, kuma za ta ci gaba da yin aikin cimma dukkan manufofin yaƙi, sakin dukkan mutanen da aka sace, da lalata ƙarfin soja da na gwamnatin Hamas, da kuma tabbatar da cewa Gaza ba za ta sake yin barazana ga Isra'ila ba. Jami'an Hamas sun faɗa a jiya Litinin cewa sun shaida masu shiga tsakani da ke aiki kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi cewa Hamas ba za ta sauya shawararta da ta haɗa da janyewar Isra'ila gaba ɗaya daga Gaza ba, da kuma musayar waɗanda aka yi garkuwa da su da ake rike da su a Gaza da fursunolin da Isra'ila ke rike da su. 'Yan sanda a arewacin ƙasar Pakistan sun faɗa a yau Talata cewa aƙalla 'yan ƙasar Sin biyar tare da direbansu ɗan ƙasar sun mutu a lokacin da ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bama-bamai a cikin ayarin motocinsu. An kai harin ne a babbar hanyar da ta haɗa ƙasashen Pakistan da Sin. Nan take Beijing ta yitar da abin da ta kira harin ta'addanci, kuma ta nemi hukumomin Pakistan su hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Jami'in 'yan sandan yankin Bahat Zahir ya shaida wa BOA cewa ana gudanar da bincike kan harin ƙunar baƙin waken. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin, wanda yana ɗaya daga cikin munanan hare-hare da aka kai wa 'yan ƙasar Sin a cikin 'yan shekarun nan. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Kenya sun ce wata fashewa a wani ƙaramin otel da ke kusa da wani ofishin 'yan sanda a arewa maso gabashin ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutane huɗu, ciki har da jami'ai uku, yayin da ya jikkata wasu da dama a ranar Litinin. 'Yan sandan sun ce fashewar a garin Mandera da ke iyaka da ƙasar Somalia ta faru ne sakamakon bom da aka dasa a wani otel kuma ya tarwatse, yayin da taron jama'a suka zauna don karin kumallo. Shugaban 'yan sandan Mandera Samuel Mutunga ya ce za a kai biyu daga cikin waɗanda suka jikkata da ke cikin mawuyacin hali Nairobi, babban birnin ƙasar. Masu bincike sun zargi kungiyar Al-Shabab mai tsatsauran ra'ayi da ke gabashin Afirka da kai harin. Kungiyar wacce bata dauki alhakin fashewar ba ta kai manyan har-har a Kenya da makwabciyarta Somalia. Ukraine ta faɗa yau Talata cewa ta lalata jirage marasa matuki 12 na Rasha da suka auna yankuna da dama a Ukraine, yayin da Rasha ta ce ta dakile har-har da jiragen saman Ukraine suka kai a yankin Belgorod da ke kan iyaka da ƙasashen biyu. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce na'urorin sararin samaniya ƙasar sun harbo jirage mara matuki a yankunan Mykolaiv da Kharkiv. Olesinhov, gwamnan yankin Kharkiv, ya rawaito ta manhajar Telegram cewa an samu barna a wani gini amma ba a samu asarar rai ba. Daga ƙarshe, Taiwan ta gudanar da wani gwajin tsaron sararin samaniya a yau Talata, inda ta girke na'urar Patriot mai kakkaɓo makamai masu linzami da aka kera a Amurka da na'urorinta na kakkaɓo jiragen sama, inda ta ce za ta ƙara da horo don fuskantar kutse da sojojin ƙasar Sin ke yi a tsibirin mai cin gashin kansa. Beijing na ikirarin Taiwan a matsayin wani yanki na ƙasarta, kuma ta ce ba za ta yi watsi da amfani da ƙarfin tuwo ba wajen mayar da tsibirin ƙarƙashin ikonta. Jiragen yakin ƙasar Sin da jiragen ruwa suna ci gaba da zuwa kusa da tsibirin kullum, yayin da Beijing ta ƙara matsa ƙaimi a kan tafi ta hanyar amfani da abin da masana suka ce abubuwan takala ne da za su haddasa ayyukan yaƙi.
Muhammad Hafiz Baballike ne karanto mai labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ake cece ku ce game da biya ko rashin biyan kuɗin fansa da ya kai ga sakin dukkan ɗaliban kuriga da aka yi garkuwa da su, na zanta da Kabiru Adamu masanin tsaro a Najeriya kan ko akwai wasu hanyoyi da za a iya bi don sasanta ba tare da biyan kuɗin ba, sai ya ce.
Akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya tattaunawa a kuma yarjejeniya har iya kai ga wanye irin wannan matsala idan an shige shi. Na farko dai su waɗanda suka yi satan ai sun hito sun buƙaci cewa ba su kuɗi, kuma har sun ambaci irin yawan kuɗin da suke son a ba su din. Amma kuma baya ga haka mun san cewa akwai buƙatu da yawa waɗanda su 'yan bindigan suke da shi. Cikin buƙatun nan har da abinci. Bincin abinci akwai 'yan uwansu waɗanda aka kama aka rike su suna nan suna jiran shari'a, waɗansu wakila riga an yanke musu hukunci. To wani lokaci in aka zo ga tattaunawa irin wannan sukan buƙaci a saki nasu 'yan uwan, ko kuma misali ma da wata dama na ko bukata suke da shi na bin hanya ko na samun wani abu dangane da magani ko wani abu. To duk irin wayannan na iya yiwuwa in aka zo ga tattaunawa. Ma'ana abin da nake son nuna, kuɗi ba wai shi bane kadai ake iya bayarwa a matsayin mutanya idan aka zo.
Wato za iya yin bani gishiri na baka manda kenan.
Yawwa, duk da yake irin wannan yanayin da kuma waɗanda suka yi satan mai yiwuwa kila ba zai wuce abu biyu ba, daga abin da ya kama da kuɗin nan zuwa ga a saki nasa 'yan uwa wanda aka kama.
To akwai batu kuma na kwarmutar wata sunaye da aka yi kusan 200 waɗanda aka alakanta su kuma ake zargin su da cewa suna tallafawa ta'addanci ta fannin kuɗaɗe. A cikin waɗanda aka kwarmuta suna akwai mamu a ciki. Shi kuma laifin da ya kawai saboda ya karɓi kuɗi ya kai wa 'yan bindiga. Shin kana ganin hakan me zai kawo gaba kenan, zai canza al'amura kan biyan kuɗin fansa a Najeriya kenan?
To na farko dai zan jaddada cewa dokar ƙasa, wato akwai dokar hana ta'addanci wadda aka yi ma gyara a shekara 2021 ta haramta bayar da kuɗin fansa kai tsaye. To ma'ana duk wani wanda yake da hannu ko wurin taimakawa ko wurin bayarwa ya saba doka kenan, kaya kenan ana iya hukuntar da shi akan wannan dokar. To shi tukurma tuhumar da ake masa bayanin da ita cibiyar da ta fitar da sunaye 15 ne NFIU da bayanin da ta yi a kansa cewa ta yi ya karɓa kuɗaɗe har jimlan kuɗin dala 200,000 ta ce ya karɓe waɗannan kuɗaɗen masu yawa dala 200,000 kuma tana da bayanin cewa ya amfana da kuɗaɗen. Ma'ana aikin da misali in ma shi aikin da yake yi kenan na shiga tsakanin waɗanda suka sace jama'an da kuma iyalan su wanda aka sace din, tunda akwai wanda ke shiga irin tsakaninsa haka nan. To ana iya biyan su kuɗaɗe saboda aikin da suka yi. To amma shi tuhumarsa da ake yi cewa ya karɓa kuma ya amfana da kuɗaɗen da ya karɓa din, ma'ana cikin dala 200,000 na ya amfana gare su, ba wai a an biya shi ba da cewa ga aikin da ya yi. Tuhumarsa da ake yi kenan. Na fi kaga na farko kenan, in har magana ta tabbata ya saba dokar nan na hana ta'addanci na shekara 2020, tunda ya karɓa kuɗaɗen kuma shi ya kai ma 'yan ta'addan.
Masanin harkokin tsaro a Najeriya kenan Kabir Adamu. A daidai lokacin da ake ci gaba da fama da hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya, kwamitin tsare-tsaren manufofin kuɗi na babban bankin ƙasar, wato MPC na CBN, ya ƙara yin kuɗin ruwa da ake akabawa a kan rance a bankunan ƙasar da maki 200, wanda ya tashi daga kaso 22.75 zuwa kaso 24.75, lamarin da masana tattalin arziki ke cewa za a iya amincewa da matakin idan har na gajeren zango ne. Wakilin Mahaliwa Adrop na ɗauke da wannan rahoton.
The committee's decisions are as follows. 1. Raise the MPR.
Gwamnan babban bankin Najeriya, wato CBN, Olayemi Kadoso kenan, yana bayani akan matakai biyar da kwamitin manufofin kuɗin bankin suka cimma a taron su na wannan karan. Waɗanda suka hada da ƙara yawan kuɗin ruwa da maki 200 zuwa kaso 24.75 da kaso 22.75 cikin 100, sai kuma daidaita asymmetric corridor na MPR akan maki 100 zuwa maki 300 da rike adadin ajiyar kuɗi na bankunan kasuwanci kan kaso 45 cikin 100 da dai sauransu. Kuma ƙarin shine karo na biyu da kwamitin ƙarƙashin jagorancin gwamna Olayemi Kadoso ke ɗauka. Daraktan sashen manufofin kuɗin bankin CBN kuma sakataren kwamitin Dr. Muhammad Musa Tumala ya yi ƙarin bayani akan matakan da bankin CBN ya ɗauka.
Eto, abu guda ɗaya ne abinda wannan kwamiti ta zartar, wanda dai jama'a ya kamata su sani, shine sun kara kuɗin ruwa na bankuna wato kaso 2%. Dalilin yin hakan shine ana bukaci masu sana'a su rage yawan basussuka da suke karɓa daga wurin banki, ba don komai ba don mu rage hauhawan farashin kaya na kasuwa don rayuwar jama'a ta daidaita. Na biyunsa shine yin hakan tana kawowa masu zuba jari, in abubuwa suka daidaita kuma za a sake gyarawa yadda jama'a za su samu su koma banki su karbi kuɗi don su haɓaka kasuwancinsu da tattalin arziki kuma za ta haɓaka.
Masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya bayyana cewa matakin bankin CBN bai zo da mamaki ba.
Kamar yadda muka gani ga gwamnan Central Bank da su da makarban sun ƙara kuɗin wato abinda muke kira MPR ya kai 24.75, wannan bai ba mu mamaki ba saboda halin da muka samu kanmu. An waye gari kusan farashi yana tauka, sannan mutane sun dauke kudadensu suna ta sayan kadarori. To wannan daga kudin ruwan ya kai wannan, shi zai sa mafi yawan mutane su daina sayan wadannan kadarorin, su kawo kudadensu su bada a banki. Kuma wannan gwabin kudin ruwa din shi zai sanya duk sayan dala ta kasar waje dan a ajeta zai karaya, saboda wannan ya tabbas da ka aje kudin ka ga abin da zaka samu. Amma matsalar shine duk lokacin da ka ƙara kudin ruwa, to banki ma zai diba duk bashin da ya bada zai zo ƙara ya rubuta ma takarda ya ce ya maida kuɗin ruwan shi kaza. To wannan kuma gaskiya zai shafi ma'aikatun da suke na yau da kullum. Saboda haka mafi yawan wannan ƙara da muna fata ya zama ɗan gajeren lokaci ne, don in ba haka ba zai ma tattalin arziki illa ta wajen cewa kamfanoni ba za su iya zuwa su amshi kuɗi ba, ba za a iya ɗauka ma'aikata ba, ayyuka kuma za su rage, kuma daga nan za ga tattalin arziki yana yin ƙasa.
Matakin na MCC na ranar Talata ya zo ne a daidai lokacin da hukumomin Najeriya suka kai ta daukan tsauraran matakai kan dandalin musayar kudade, wato cryptocurrency na Binance. Idan ana iya tunawa, a wani mataki na tsayi da tashin farashin dala, an tsara wasu shugabannin kamfanin na Binance a Najeriya, matakin da ya daga darajar naira CDI a ranar Litinin ne. Rahotanni suka yi nuni da cewa ɗaya daga cikin jami'an kamfanin Binance ya tsere daga inda ake tsare da shi. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
a gaida Halima Abdur-Rauf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za iya samu a tashar mu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wani garin da ake kurba manja na zalla.
Madalla, jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na Allah daya gare bamban. Shirin da ke haska fitila kan halin rayuwar 'yan Afirka a Turai. A zamantakewa da al'adu na sassan Turai da suka sha bamban da namu na 'yan Afirka. A wannan makon.
Sunana Siraju Jinkadu, ni ne sarkin Hausa a kasashen Turai, zaunin Paris, birnin Faransa.
To me martaba sarkin Hausa a Turai kenan. A biyo mu don jin abin da ya bambanta masarautar Turai da ta kasar Hausa da yanda ake kada ƙuri'a a wajen zaben sarkin da nadin sauran hakimai bisa cancanta. Sabanin yanda ake nadin sarauta a kasar Hausa bisa gado. Sunana Ramutu Garba Baba.
Akwai bambance-bambance tsakanin tsarin sarauta a gida Afrika da kuma a nan. Bambanci na farko shine da zaki gani a jikina baka isa ka je sarkin Kano ba da shi watakila ka je a matsayinka na bawa shi da irin waɗannan kayan ba. Amma kasancewar a nan kusan kowa da irin waɗannan kayan ke aiki za ki gani duk ga mutane a zazzaune da su irin waɗannan kayan ƙanana a jikinsu. Kuma ba abin mamaki ba ne wata ran shi kanshi mai martaba sarki ke gan shi da ƙananan kaya Turai ce haka take.
To yanzu sai a gyara zama don jin cikakken hirar da muka yi da basaraken. Kama daga lokacin da aka kafa wannan masarauta da sauran ayyukan da take gudanarwa da kuma wasu kalubalen da ke tattare da sarauta a kasashen Turai.
Masarautar Hausa a Turai ya fara ne da ƙungiyoyi aka fara akwai da ƙungiya da muka fara kafa wacce ake kira da dandalin Hausa a Turai wanda a ƙarƙashinta mukan gudanar da harkoki irin na al'ada da dai shauransu. To daga bisani sai aka fara samun ƙungiyoyin aka dinga ƙirƙiro da su a cikin al'umma sai kuma ya kawo rarrabuwan kawuna. To daga nan ne na yi tunanin cewa kamata a yi mu ƙirƙiro da wani abu wacce za ta zama matattaran wa'innan ƙungiyoyin duka. To daga nan ne aka assasa wannan masarautar Hausa a Turai wanda a ƙarƙashinta yanzu ƙungiyoyi da dama na Hausawa suke gudanar da harkokinsu na al'ada kama daga ɗaurin aure zuwa raɗa suna. Kuma bukukuwa na sallah da dai shauransu duk abin da ya taso wanda ya shafi Hausawa to a ƙarƙashin wannan masarauta mu ce gudanar da shi a nan Turai. Akwai hakimai wanda suke ƙasashe irin su Ingila, Germany, Spain da Portugal, Italy da dai shauransu.
To idan aka zo sha'anin gudanar da ayyukan masarautar me za a ce ya bambanta a sarauta a kasashen Turai da wanda muka saba sani da gani a kasashen mu na Afirka.
Sarauta mutane da dama na irin wannan tambayoyin a gaskiya ita ma sarautar Hausa a Turai tana jagorantar al'umma kasashen Turai musamman duk abin da ya shafi harkar al'ada. Misali in aka yi haihuwa ko aina masarauta za ta sanar kuma za a tattaru a masarautar za a raɗa suna. Ko wani abu ya taso irin su ɗaurin aure ko kuma wani abu ya shafi ɗan Bahaushe musamman ma ɗalibai da kuma 'yan kasuwa da suke zuwa ƙasashen Turai to masarauta takan iya ƙoƙarinta ta ga cewa an samu maslaha. Ko kuma wani sa'ilin wasu ababe sukan taso irin na rashin jituwa tsakanin al'umma masarauta Hausa a Turai takan shiga tsakani domin ta ga an sasanta wannan. Kuma muna gudanar da ayyukanmu ne wato ya danganta da kasar da kuma hakimanmu da suke wannan kasar su suke shiga gaba kuma sukan sanar da ada duk abin da ke ciki inda suke samun umarni kuma suke gudanar da abin da ya dace.
Shakka babu ba za a ce duk wannan ayyukan sun zo ba tare da wasu ƙalubale ba. Wannan ƙalubale kake fuskanta?
Duk abin da muke gudanarwa a masarautar Hausa da Turai da sanin hukumomi domin kuwa yau kusan shekara goma kenan gwamnatin ƙasar Faransa ta yi mana rijista wanda duk ayyukan da muke yi sai da muka sanar kuma suka bibiya suka tabbatar kafin su yi mana rijista. To kuma duk abin da muke yi muna la'akari da dokokin ƙasa, muna kiyaye dokokin ƙasa kuma muna wayarwa al'ummarmu kawunansu a kan kiyaye dokokin ƙasan nan.
Akwai taimakon da kuke samu kuma daga gwamnatoci kamar na Afirka a fannin da ya shafi wato 'yan ƙasashen Afirka da ke rayuwa a Faransa ko kuma a ƙasashen Turai?
A gaskiya ba mu taɓa samun wani taimako daga wata hukuma ko da na nan ko kuma na ƙasashen Afirka ba. Ba mu taɓa samun tallafi ba duk abin da muke gudanar da shi a masarauta da iya ƙarfinmu da kanmu muke gudanarwa ba mu da wani tallafi.
To nisa haka ne kuma kuke fatan ganin za a iya yi?
Muna fatar ƙasashenmu na Afirka za su ga muhimmancin wannan masarauta domin kuwa a yanzu haka masarauta tana da wasu shirye-shirye da muka fara wanda yake muna ƙoƙarin mu ga cewa an yi haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocinmu na Afirka da kuma ƙasashen Turai. To idan dai akwai wata hukuma ko kuma gwamnati wanda take ganin za ta iya tallafa mana mu a shirye muke, amma a halin yanzu dai ba mu da wani tallafi da yake zuwa daga gwamnatocinmu.
Watsan wannan lokaci da kake wato jagorantar wannan masarautar, wani abun mamaki ne ko kuma abun al'ajabi da ya taɓa faruwa da kake ganin baka manta shi ba har ya zuwa wannan lokacin?
Abin mamaki ko abin al'ajabi na gani wanda ba zan taɓa manta ba shine duk sanda muka yi wani taro za ka ga Turawa sun zo suna murna kuma suna cin abinci irin namu, suna murna suna jin daɗin haka su yi ta yabo. To wannan abu ba na taɓa manta da shi duk sanda muka zo wani biki ko wani menene ko muna gayyata daga makwabtanmu har dai abokane musamman ma ɗalibai sukan zo da takwarorinsu wajen tarurkanmu sai ka gani suna duk abin da muke muna yi tare da su. To wannan abu bana manta da shi, yana ba da sha'awa kwarai da gaske kuma muna alfahari da haka.
Shin akwai wani lokaci da mai martaba ya taɓa kasancewa cikin wani yanayi da ya dana sani kai anya za a ci gaba da wannan aikin kuwa?
Gaskiya idan dai mutum zai yi harka na jama'a to lallai nadama ba na shi bane. Dole mu kasance da jajircewa da kuma haƙuri saboda duk abin da ya shafi jama'a za ka ga ba daidai ba, amma dole mu yi haƙuri saboda muna tawakkali ga Allah. Abin da muke yi abu ne mai kyau kuma muna ƙoƙarin yaɗa al'adunmu da kuma kare martabanmu kuma da addini.
Madalla. A fadar sakin Hausawan na tadda ɗalibai masu karatu mai zurfi daga sassan Afirka har da wasu ƙwararru.
Okay, suna na Dr. Garba Musa, ɗan Niger ne a zama Paris, kuma akwai abubuwa daban-daban da muke tare da mai girma sarkin Hausawan Turai. Bisa harkar zumunta in tarbon saɗa baki da suka fito daga Nijar daga Najeriya.
Sunana Yusuf Shaibu ni mutumin Kaduna ne. Shigowa na nan babu ya na samu sanarwa akan masarauta kuma na riga na shigo mun haɗu da mutane wanda a yanzu nake ganin cewa ban yi rashin 'yan uwana a gida ba. Ina kiwon gida amma kuma gaskiya nan wani 'yan uwa ne dai na samu wanda kuma su suka zama mun jagora.
Sauraronmu da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya.
A gaida Ramatu Garba. Albarkacin watan Ramadan ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Dawuda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa 'alanna lahu al-hadid. An'amal sabighati وقدروا في السبت واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر وغواها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن نزق منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من مقاريب وتماثيل وجفان كالجوار وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته فلما هو تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان أن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرض وبدلناهم بجنتيه ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل.
صدق الله العظيم. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
Matukan jirgin dakon kaya da ya hadari a babbar gadar garin Baltimore jihar Maryland da ke Amurka sun yi kiran neman agajin gaggawa jim kaɗan kafin wannan karan, lamarin da ya bai hukumomi damar ceton rayuka. A cewar gwamnan jihar Maryland West Moore ya shaida wa manema labarai da safiyar Talatan nan sa'o'i bayan faruwar lamarin cewa za mu iya tabbatar da cewa ma'aikatan jirgin sun sanar da hukumomi batun matsalar wutar lantarki. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashi a yau Talata na ci gaba da dannawa da kamfe ɗinsa don kawar da mayakan ƙungiyar Hamas, yayin da ya kuma soki ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya buƙaci a gaggauce a tsagaita buɗe wuta a Gaza. Netanyahu ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka fitar cewa Isra'ila ba za ta yi biyayya ga buƙatun Hamas ba, kuma za ta ci gaba da yin aikin cimma dukkan manufofin yaƙi, sakin dukkan mutanen da aka sace, da lalata ƙarfin soja da na gwamnatin Hamas, da kuma tabbatar da cewa Gaza ba za ta sake yin barazana ga Isra'ila ba.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Laraba idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar kodayaushe za a duba shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai Fiona Nandudu wadda ta haɗa tare da bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.